السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكما يدى أقيمنا بياني تازو شوى Allah madaukakin sarki ya azurta mu da manya-manyan malaman mu wadanda suka zo suka mana ziyara kuma su sanya mana albarka kuma sannan suka kafafe mu sannan mu ji wasu kalmomi takaitattu masu alkhairi daga gare su a gefen dama na akwai babban malami na Dr. Jamil Yusuf Zarewa wanda da yawa kowa ya san shi yanzu ya zama dan Zaria malami ne a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria a tsangayar binciken shari'a addinin musulunci sannan kuma da yawa sun san shi a abin da ya shafi ba da fatawoyi da kuma tashoshin talabijin da ake da su na musulunci musamman Sunna TV shine gashi a dama na Allah ya kara ma mala albarka Allah ya taimake shi na biyu shine babban malamin mu Dr. Mansur Isa Yalwa wanda ya zo daga Bauchi Takanas daga Bauchi asalin abin da ya taho da shi shine gabatar da muhadara a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria a Samaru kuma Allah madaukakin sarki ya sa ya gabatar wannan ya bada dama mala ya zo domin ya gammu a gaisa ya sanya mana albarka sannan kuma mu ji wasu kalmomi masu albarka daga gare shi malam shi ma kaman yadda yake ba bako bane duk wanda suke kallon tashoshin addinin musulunci sun san shi yana da shirye-shirye da yake gabatarwa musamman a tashar Sunna TV sannan kuma malam shugaba ne a bangaren shari'a addinin musulunci ta Jami'ar Ahmadu Bello a karkashin tsangayar binciken abin nan biyu ke kai kanwata ba ko yarta RABU to Allah ya taimaki malam Allah ya saka masa da alkhairi saboda haka lokaci ya ja akwai gajiya a tare da malam ya taho daga Bauchi sannan bayan ya taho daga Bauchi yau yazo ya gabatar da wannan muhadara saboda haka ba za mu so mu matsa masa ba wannan zumunta kawai da aka yi ta isa malaman mu suna cewa al ilmu rahimun baina ahli ilimi kullun zumunta yake sawa a tsakanin mutanen da suke yin sa dalibai da malamai to a matsayin mu na dalibai mala ya kama da ziyara Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi sabai islami mala Ibrahim Ali Ladan zai gabatar a takaice ba tare da ya tsawaita ba bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله منا ما من يما يما لما مر بعد الزوا كمريان دا أكبر عمرني شندا من يما بيجين مكيد سوينا دا شو أيوب بياني تكيد تشي جمد وانا مركزي نام abu na farko sunan wani markazi namu markazul wa'i al-islami markazul wa'i al-islami lit-ta'lim wal-irshad wal-buhuth al-ilmiya wannan markazi namu yana da mazuguni na dindindin a wannan masallaci masjidul imam muhammad ibn abdul wahhab wanda galibin asasin gina sa shine tabbatar da aqida ta ahli sunna wal jamaa sannan kuma bayan nan akwai makarantar da malam ke gudanarwa wanda Dr. Jamil yanzu ya ambata ina ga ya taba kawo ziyara lokacin da ake karantar da darussa na ƴan uwa mata to shi ma ana gudanar da darussa a wannan guri manya-manyan manufofin wannan markaji namu za a iya dunkule sa abuwa guda uku abu na farko shine dawo da karatu tun daga tushe wato karatu bi ta'sil a ka'idar wannan markazi ba a koyar da hada baki amma indai dalibi ya iya hada baki to ana maraba da shi zai fara karatu daga littafai na farko har ya kai ga lokacin da za a iya cewa ya kai shi ma karantar da wasu. Sannan manufa ta biyu shine a samar da malamai masu nagartaccen ilimi wanda za su iya samar da wasu. Sannan na uku inganta tarbiyyar al'umma baki daya da kuma sauran manufofi wanda suke da alaka da wannan. Ana gudanar da karatuttuka da dama, Allah akalli muna darasi kamar guda 8 a kowane sati. Akwai darasin da ake Asabar da Lahadi wanda ana karatu littafai na hadisi, aqida, fiqh, tarbiyya da lugha. A misali a ce hadisi mutum zai fara tun daga 40 Nawawi har al-kutubus sitta. Mutum zai fara fiqh daga Awaidi har Mukhtasar. Wannan shine tsarin da ake bi na karantarwa. Sannan ranar Litinin ana karatun nahawu, sarfu da kuma balagha. Sannan ranar Talata ana karatun usulul fiqhi, alqawaidul fiqhiyya da kuma mustalahul hadith. Wa'annan dukkanin su ana kasa dalibai matakai 3-4 wa'anda suke wanda suka fara ɗan tsakiya da kuma manyan dalibai wanda su ne ke zama ƙarƙashin halkar da malam yake wato jagoranta. Sannan kuma akwai darasun am wanda dukkanin ɗalibai ke haɗuwa wanda ana karanta da darussa ne na tarbiyya. Kamar misali akwai littafin Rijalun wa Nisa'un hawla Rasul, akwai Al-Adabul Mufrad, akwai Al-Wabil Sayyid min al-Kalim at-Tayyib, akwai Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Mawlud, akwai Al-Hisba fil Islam na Imam Ibn Taymiyyah. Sannan kuma wa'annan su ne darasan da suka zamanto na dindindin na ɗaliban markaz wanda ake littafai tun daga na ƙasa har zuwa na sama. Sannan wannan tsarin na maza irin sa ɗaya tsarin da ake ma ƴan uwa mata. Sannan bayan wa'annan akwai kuma darasa na awam wanda ake karantarwa a masallaci, kamar wannan masallacin da muke ciki a ranakun Asabar ana tafsiri, wanda bayan an kai daga juzwa amma tabaraka zuwa nasi yanzu an dawo ana Bakara. Sannan kuma akwai darasi na aqida wanda an fara tun daga al-usulis salasa, yanzu muna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya, duk littafin aqida ake karantawa. Sannan akwai majlisi wanda malam ke gabatarwa ranar juma'a a masallacin juma'a jami'u Sheikh Talha as-Salafi, wanda shi kuma ana karanta littafai ne na hadisi. An fara tun daga 40 Nawawi yanzu ana at-tajridus sarih. Sannan kuma akwai khutubobi da malam ke gabatarwa a matsayin sa na na'ibin limam wannan anguwa. Sannan wannan shine takaitaccen tsare-tsaren wannan markazi namu wanda ake kokarin sanya dalibai akan hanya ta neman ilimi da kuma manufa ta su ma su zamanto kamar malaman su. Muna da dalibai wanda ba su gaza 200 ba wa'anda suke kan wannan tsarin da ake karantarwa. Alhamdulillah zuwa yanzu an samar da wasu har sun fita garuruwa, wasu ma har suna wasu kasashe suna ƙara bunƙasa karatun su da kuma karantarwa. Muna fatan wannan alaka da aka kulla ta zamanto mai ƙarfi. Duk ranar da muka je Kano to muna da baba. Ban manta lokacin da zan je jami'ar Sokoto karatu, malam ya haɗa ni da malamai wanda hannan markazin sun kawo mana ziyara, su Dr. Mansur, su Dr. Mas'ud da makamantansu. To haka nan ma an mun je Bauchi muna da wani baban. To daman shi kuma malam yanzu daman ya zama dan gida yanzu. Saboda haka muna matukar farin ciki da wannan ziyara da aka kawo mana. Kuma hakika nasihohin da aka yi sun shiga zukata sun yi tasiri. Muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da su. Muna ƙara godiya. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Allah ya saka da ta yake sawa a tsakanin mutanen da suke yin sa, dalibai da malamai. To a matsayin mu na dalibai, malaya ka mana ziyara, Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi. Saboda haka ba tare da mun matsa masa ba, za mu bashi mu ji wasu kalmomi masu albarka daga gare shi. Daga baya kuma mu dawo shi ma malam da yake bangaren dama na, mu ji wasu kalmomi masu albarka daga gare shi. Allah ya taimake shi, Allah ya saka musu da alkhairi gabaki daya. Allah gafarta malam, bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنا مسلمي كبعدها إنا قيشمو دسلون قيس ورمسلنشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina cike da farin ciki na musamman samun kaina a wannan masallaci mai albarka a cibiyar wannan markazi na karantar da ilimummuka na addinin musulunci karkashin jagorancin shehun malami abin girmamawa da darajantawa a wurina Sheikh Bashir Lawal a nan Zaria, wanda na dade ina fatar Allah ya nuna mun lokacin da zamu yi ido hudu da shi kuma har mu gaisa da shi a cikin kauna irin ta musulunci da kuma dalibta irin ta ilimi. Yau gashi Allah Ubangiji ya tabbatar da haka. Malam, na shaida maka da cewa wannan ziyara na kawo ta ne ta musamman saboda nuna girmamawa gare ka da jinjinawa gare ka isa ayyukan alkhairi da muka sani waɗanda kake yi akan addinin mu na musulunci, na karantar da mutane da tarbiyantar da su da dora su akan adab na musulunci bisa tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A madadin zuciyata da gabbaina, wallahi malam, ina shaida maka min samimi kalbi anni uhibbuka fillah. Kuma na fara sanin al'amuranka ne ta hanyar rubuce-rubuce da sauransu da kake yi, har kuma Allah ya sa lokacin da mai ido hudu da dalibanka musamman Malam Yusuf da Malam Amir waɗanda suka kai mun ziyara har gida a Bauchi, sai na ji sha'awar cewa zan zo nan mu samu damar da zamu gaisa da kai. Wannan ina tsammani a iya sanina shine karon farko da muka haɗu da kai gaba da gaba. Ta yi mun haɗu a wani wurin amma ni ban sani ba. Tsakani da Allah, ina ji cewa kana da haƙƙi na musamman a kaina akan in ka maka irin wannan ziyara, duk da cewa na zo ne bisa gayyatar waɗansu. To nake sanar da kai cewa wannan ziyara ce da kuma na nemi tarayyar abokina Dr. Jamilu Yusuf Zarewa da kuma rakiyar su waɗanda suka gayyato ni, musamman shugaban ƙungiyar ɗalibai musulmi ta jami'ar Ahmadu Bello a nan Zaria da sauran 'yan tawagarsa, akan mu zo mu isar da wannan sako. Malam Yusuf shi da Malam Amir sun yi ta nema akan in bada maudu'i akan me zan yi magana da shi, akan me zan yi magana, suna so su bada sanarwa. Abinda na yi kokari in sanar da su kuma wanda har yanzu akai nake, shine ni ba na zo yin nasiha bane, shi yasa nake ba ku hakuri ku mutane. Kuma tsakani da Allah, ni na zo ne saboda in ziyarci malam kuma in gaishe shi. Kuma ni ina gani ko da musafahar da muka yi da shi wadda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in kana kaunar mutum ka nuna masa kaunar a fili, ka ziyarce shi sannan kuma ka yi musafaha da shi, ina gani kamar na cika. To amma gaisawa da ku da kuma isar muku da kalmomi irin na karfafa gwiwa akan abinda aka dora ku akai na asas din neman ilimin addinin musulunci da kuma adab din yin aiki da shi, wannan shi kuma ya zama reshe ne daga asalin tushen manufar ziyara. Saboda gaskiya ina amfani da wannan dama bayan godiya da nake yi da shi malam da karɓar da ya mana, duk da makarar da muka yi tunda muna tashi daga can muka zo kuma muka samu hold up a hanya wanda yasa muka makara mun iso yanzu daidai za a tada sallah lokacin namu a kuntace yake manufar mu ina gani mun cimma ta mun samu gaisawa da shi sannan kuma gashi kuma muna gaisawa da ku ina isar muku da kwatankwacin abin da nake isarwa wa malam wanda sako ne daga zuciyata wanda bai wuce in yi mana gaisuwa wanda ita ce gaisuwar da take tsakanin mu kuma ita ce gaisuwa daga wurin Allah tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba kuma ita ce gaisuwar mu in Allah ya bamu aljanna tahiyatuhum fiha salam kuma irin gaisuwar da Allah zai mana in mun samu aljanna salamun qawlan min rabbir rahim ina kara isar mana da gaisuwa ta aminci assalamu alaikum wa rahmatullah abinda zan fada bayan gaisuwa sako ne guda daya babban abinda muke bukata wanda kuma naga alamar sa anan shine mu tabbatar da manufar da take sa muke zama daliban ilimi a kasar mu yanzu Najeriya alhamdulillah musamman yankunan arewacin Najeriya ba ma da kishirwar makarantu madaris marakiz muassasat masajid jalasat wanda ake karantar da abubuwa na addini ba ma da kishirwar wannan kowane gari ka je alhamdulillah kullum ci gaba ake ba ma da kishirwar malamai masu karantarwa musamman kuma tsarin karatu irin na ta'asil a garuruwa daban-daban wani ma yana ta fama tsakanin shi da Allah mutane ba su ma san shi ba ba irin da da mutum ko ina yake zaka ga ta ko ta ina ana zuwa gare shi saboda babu su yanzu alhamdulillah amma tsakani da Allah abinda muke rasawa kuma muke bukatan sa sosai a yanzu shine a rinka ganin tasirin abinda muke koyo a masallaci a littafi a ganshi in mun fita waje a ganshi a gidajen mu a ganshi a kasuwannin mu a ganshi a cikin harkokin mu na ɗan uwantaka da abota da makotaka da sana'o'in mu sawa'un aikin gwamnati ko harkar noma ko duk wani aikin da yake da alaka da hulɗa tsakanin wane da wane wanda wannan kuma ba za mu cimma shi ba har sai mun samu abubuwa guda uku na farko shine jajircewa akan abin da muke yi din yanzu dan kasuwa inda jajircewar da yake yi akan yaga ya kamo na gaba da shi ko ya wuce shi ko kuma duk abin da ya tara kokarin ya kara gaba ko alal akalli ya rike na ciki kada ya watsi ina tabbatar maka da cewa wahala da kokari da tareraya da mai kudi yake yi akan kudin sa ya zauna ko ya karu inda a ce mu daliban ilimi na addini haka muke yi mu tsare gida karatun mu yi muraja'ar sa ya zauna kada ya ragu sannan mu karo wani ya karu inda irin yanda masu neman duniya suke yi haka muke yi da matsayin mu a yanzu ya wuce haka to muna da bukata duk wanda yake kokarin haka yana yi ne bisa ga neman abin da zai amfane shi ba wanda yake neman abin da zai amfane shi da ya gamsu da amfanin sa sama da yanda muka gamsu da mu abin da muke yi annabi mu sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana hadisin abu huraira ihris ala ma yanfa'u kayi kokarin jajircewa wajen neman abin da zai amfane ka wasta'in billahi wala ta'jal ka nemi taimakon Allah kar ka nuna gajiyawa shin irin wannan kokari da jajircewa haka muke yi masu neman duniya mu kuma mun san ilimin mu da abin da muka koya zai mana amfani duniya da lahira don haka muna da bukatar ƙara jajircewa dalibin ilimi ya fara zuwa makaranta daga baya a samu yana fashi ko ya daina zuwa dalibin ilimi ya fara karatu daga baya ya yi rauni ya koma baya har na ƙasa da shi ya kamo shi talibin ilimi ya dauki karatu bai je yayi muraja'ar ta ba ya zama ya gama littafi kaza amma shi ba zai iya karantarwa ba duk wannan yana daga cikin rauni akan alhirsu ala ma yanfa'u sannan abu na gaba shine al'adabu ma'al ilm kowa duk mai karantarwa a cikin mu musamman ahlus sunna ya sani da cewa muna da wannan matsalar yanzu a cikin mu kasashe da yawa waɗanda suka mana tarbiya ta sunna ba ka da wannan matsalar matsalar al'adab ma'al ilm wa ma'a ahlil ilm amma mu tsakani da Allah muna da wannan matsalar musamman mu a nan arewacin Najeriya naji wani yana karkasa mabiya bangarori daban-daban na firar na musulunci a nan kuma sai na gaskata shi nace haka ne yace in kana neman ladabi a wurin musulmi to karka je wurin kowa ka je wajen yan dariƙa sufaye ladabi wa malamai da ladabi wa ilimin su ka je wajen su yace in kana neman alamar ikhlasi da yi saboda Allah da jajircewa akan abu yace ka je wajen yan tabligh yace in kana neman waɗanda suka fi kowa sadaukarwa saboda yin addini ko daidai ne ko ba daidai ba ka je wajen yan shi'a sunan da ana bibbindige su an kama shugaban su kuma suna ji kamar ba daidai suke ba amma suna ta zuwa ana ta bindige su yace in kana neman waɗanda ya kai rinka kakkasawa yace amma ku ahlus sunna in ana neman waɗanda za a ga alaman addini kawai a zahiri a ga hotonsa a gemunku da wandonku da yawan zakin bakinku yace sai a zo wurinku yace amma tsakaninku ku malamai matsala tsakanin almajiranku matsala tsakanin ku da almajiranku matsala sai na zama yana so ya sa ni dole in gaskata shi saboda waƙi'i yana nuna kamar haka ne to tsakani da Allah jama'a muna da bukatar ƙara nuna ladabi akwai majalis da yawa da zaka ga malaman su suna da kokari amma ɗaliban su ba zaka ga alamar wato ladabi tsakanin su da malamin ba wannan yana ɗaya daga cikin darasin da naga alamar alhamdulillah wannan majalisi yayi kokarin magance wannan ina so in gaya muku cewa wallahi kada ku dauka ana raba tsakanin ilimi da adabin ilimi dukkan su tare suke tafiya kai malamai da yawa ma suna cewa al-adabu ma'al ilmi awwalan thumma al-ilmu thaniyan ka koyi yanda ake ladabin neman ilimi farko kafin ka nemi ilimin ba wai sai ka koyi ilimin kafin ladabin ya zo ba suka bada misali da yadda Allah madaukakin sarki lokacin da ya fara koya wa annabi Musa alaihi salam sai da ya fara koya masa ladabi kafin ya koya masa karatu وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى كفن أكفار أسل كراتون إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني tun ba a bashi kalmar la ilaha illallah ya karba shi ya fara bauta wa Allah tun kafin nan aka ce masa fakhlana alayka cire takalminka wannan adabi ne ai cire takalminka saboda ka koyi karatu ashe cikin ladabi ake koyon karatu sai karatu in yazo yayi amfani haka suka rawaito akan Imam Malik ibn Anas lokacin da mahaifiyarsa Aliya tazo tura shi makaranta lokacin da zai fara sauraron karatu a wurin Rabi'a ibn Abi Abdurrahman Farruh tace da shi in ka je tun yana dan karamin yaro dan shekara 6 7 8 sai ta masa rawani sai ta ce mishi ya je kawai ya zauna tace abinda nake so shine khudh min samtihi wa adabihi je ka koyo yanda yake yaya ladabin sa yake shi kansa ya yake girmama kansa har ɗalibansa su girmama shi in yazo tace me ka koya ce naga yanda yake gaisawa da almajiransa naga yanda almajiransa suke magana da shi cikin ladabi naga yanda ake nutsuwa a wurin sai da ta rika jin wannan tukun ya gama iyawa sai ta ce ka dan koyi wani abu na hadisi yace akhasul kafir duk hadisan da naji na haddace saboda ya samu adab din sai karatu yazo kyauta abinda aka tura shi neman adab ne sai karatu kuma sai Allah ya bashi in aka tura ka kayo karatu zalla sai ba a tura ka akan aka koya maka adab ba to sai ka wahala sai ka girma ga karatun amma ba ladabi to haka mu yi kokarin magance wannan ka tabbatar cikin ladabi ka zo kuma cikin ladabi zaka koyi karatu kuma cikin ladabi zaka yi aiki kuma ladabin kanka da kanka shine na farko kafin wanda zaka dorawa wani sai abu na karshe shine kokarin yin aiki da abin da ka sani kokarin yin aiki da abin da ka karanta kamar yadda nace ba tsawaitawa zan yi ba ina fata waɗannan matakai guda uku za su yi mana amfani a rayuwar mu ta dalibtar ilimi ina ƙara yin addu'a ta alkhairi malam wannan alkhairi da ka assasa Allah ubangiji ya ƙara dawwamar da kai akai Allah ya albarka gare ka da rayuwarka da zuriyarka ya sanya rahama gare ka da mahaifanka da malamanka ya kare tsawon kwana da al'umma za su ci gaba da amfana da musamman kuma irin wannan harkar karantarwa wanda ake gina mutane akan yadda su ma za su je su karantar da waɗansu ba tsari na karantarwa irin ta wa'azi zalla ba karatu ne wanda za a gina mutum akan yadda shi ma zai zama rabbani walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ina kara godiya da wannan dama da malam ya bani ina kara kuma isar da gaisuwa ta zuwa gare ku gaba daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to Allah ya gafarta mana Allah ya saka da alkhairi da waɗannan kalmomi masu tsada wanda a wajen mu tsakani da Allah sun wuce zinariya kelli kuma sun fita daraja muna fatan Allah madaukaki ya sa waɗannan kalmomi da muka ji shi mana amfani kuma mu aiwatar da su a rayuwar mu kamar yadda muka ce kuma malai ya gabatar da kansa yana tare da dan uwansa kuma abokinsa wato Dr. Jamil wanda suka zo tare so da haka shi ma za mu so mu ji wasu kalmomi na sa albarka daga gare shi kuma kalmomin da za su amfane mu Allah madauki saki ya taimaki mana Allah ga sawala bismillah
Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a hakika nayi farin cikin zuwa wannan guri mai albarka da dani na zo wannan makaranta musamman a can masallaci da kuma makarantar malam hakika wannan juhudi da malam yake yi juhudi ne wanda yake yi shar kuma Allah ya saka masa da alkhairi kusan yawancin abin da ya kamata na faɗa abokina da Dr. Mansur ya faɗa amma ni zan ƙara rakazawa ne akan ɗalibai waɗanda suke haddace mutum a gaskiyar lamari wannan manhaji da malam ya ɗauko na haddatar da ɗalibai manhaji ne wanda za ka iya cewa ba a amfani da shi da yawa a nan a majalis na Ahlus Sunna duk da mahimmancinsa da yawa ina fatan ya zamanto an ƙara jajircewa wajen ci gaba da wannan manhaji mai albarka nasiha ta ga masu haddace mutum daga cikin manyan nasihun da nake musu shine na farko su yi kokari wajen yin hadda wacce take mai kwari kamar yadda suke cewa al-ibratu bil kayf la bil kam so da yawa za ka ga ɗalibai sun haddace littafi ɗaya biyu uku wanda kuma za ka ga bayan wani lokaci in aka tambayi mutum sai ka ga ba zai iya dawo da ko da rabin abin da ya haddace ba idan kuka ɗauki littafin al-mutunil ilmiya wanda Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim ya tattara su a guri guda akwai muqaddimar da yayi game da Hifzul Mutun ina tunawa daga cikin kissar da ya kawo kissar wani mutum da bayawarsa wanda kullun takan ji yana maimaita karatu kullun sai ta ji yana maimaita karatu sai take tambayar sa wannan karatun da kake maimaitawa hanni ma gashi na haddace shi sai ce karanta mu sai ta karanta bayan yan kwanaki da yazo sai yake tambayar ta sai take cewa ai ta manta da wannan karatun sai yake cewa da ita ni ma shine dalilin da yasa kika ga ina ta maimaitawa ala kulli hal yanzu kamar yadda Dr. Mansur ya faɗa makarantu sun yawaita kuma zaka ga yanzu ana yawan yin sauka alqur'ani sai dai inda iskalin yake shine zaka ga da yawa haddar ba hadda bace wacce in ta hade da gwagwarmayar duniya za ta ci gaba da tabbata fa'idar yin hadda mai karfi shine galibi kamar yadda malaminmu Sheikh Abdulwahab Abdullah Imam Ahlus-Sunna yake faɗa yake cewa kullun mutum yana ƙara shekaru ne yana ƙara shiga duniya so yanzu duk lokacin da mutum ya hadda alqur'ani ko ya haddace matani in dai baya yawan maimaitawa to matsalolin duniya ɗan kaɗan ne za su iya rubuta hadda zarnuji wanda ya ta'alimul muta'allim tariqut ta'allum yana cewa ana so ɗalibin ilimi ya dinga maimaita darasin da ya yi jiya sau biyar darasin da ya yi shekaran jiya sau hudu darasin da ya yi kwana uku da suka wuce sau uku darasin da ya yi kwana hudu da suka wuce sau biyu darasin da ya yi kwana biyar da suka wuce ya yi shi sau ɗaya kamar yadda aka rawaito shi zarnujin da kansa yana cewa a cikin ta'alimul muta'allim yana cewa daga cikin abubuwan da ya sa na ɗaran mata'a a cikin sa'o'i na shine ni ban taɓa samun fatara ba a cikin neman ilimi mana bai taɓa samun yankewa ba saboda haka yana da kyau ya zamanto ɗalibin ilimi yana da barnamaj yaumi wanda kullum zai yi muraji'ar abin da ya haddace duk ranar da kuma bai bai kokari ya biya bashi kamar yadda aka faɗa Ibn Rushd al-Hafiz wanda ya rasu a shekara ta 595 wanda ya bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid sun ce tunda yake bai taba fashin muzakara ba sai su daya shine ranar da mahaifiyarsa ta rasu akwai ɗaya daga cikin malaman da muka halarci karatutukan su a Riyadh sunansa Sheikh Abdul Aziz Rashi kamar yadda wani daga cikin wanda suke lazumtar sa ya faɗa cewa ya lazarci Sheikh Ibn Abbas shekaru 25 so biyu ya taɓa yin fashi saboda haka shawarar da nake ba wa ɗaliban wannan majalisi su yi ƙoƙari wajen jajircewa wajen ci gaba da zuwa sannan kar ya zamanto sun yi gaggawa da yawa ana samun gaggawa yanzu malam yana koyar da ɗalibai sai ka ji wani shi ma ya buɗe majalisinsa bai gama nuna ba wannan yana haifar da mushkiloli da kuma samun matsala kamar yadda aka rawaito akwai lokacin da Abu Yusuf ɗaya daga cikin almajiran Abu Hanifa ya buɗe majalisi saboda haka Abu Hanifa da ya ga cewa bai gama nuna ba sai ya yi dabara sai ya tura wani ɗalibi cikin ɗalibansa da wasu tambayoyi guda uku yana karatu sai aka mai waɗannan tambayoyin da ya kasa amsa su gaba ɗaya rufe majalisinsa ya dawo majalisin Abu Hanifa da haka daga cikin mushkilolin da muke da su har saɓani da matsalolin da muke da su na Ahlus-Sunna wanda Malam Mansur ya faɗa ɗazu shine daga ciki shine gaskiya akwai at-tasaddur qabla ta'ahul zaka samu mutum ɗalibi ne na majalisi kafin ya nuna shi ma sai ya fito ya dinga karatu wasu matsalolin za a ga cewa ci da ƙarfi ne zuwa ya karanta su bai fahimce su ba zai zo a yi ta jayayya da shi ina tuna Sheikh Abdulwahab Abdullah tun yana kitabul jana'iz na Sahihul Bukhari yake cewa ɗaliban da aka fara Sahihul Bukhari ɗin nan da su saura mutum hudu suka rage wanda kitabul jana'iz idan ka kalli Sahihul Bukhari da kyau bai wuce 108 ba na Sahihul Bukhari saboda a littafin Bukharin da yake da juz'i 8 kitabul jana'iz shine farkon juz'i na biyu kaga juz'i ɗaya ne aka yi da ɗalibai hudu ana cikin kitabul jana'iz ɗin ɗaya daga cikin guda hudun da Malam Abdulwahab yake yabon su cewa tunda aka fara majalisin su ne kawai suka ragu su ma ɗaya daga cikin su wasu suka bude mai majalisa aka bashi bulugul maram yaje ya karanta suka ce mai dasta ya daina zuwa saboda haka suka koma taura mutum uku yawa ala kulli hal gaskiya wannan yana da kyau a kula da shi na yawa saboda sa mutum uku su ma ba su dore ba akwai ɗaya da na sani shi ma daga baya ya fita daga majalisin saboda haka kuma ai yanzu ma ba a gama tsayuwar bukarin ba ala kulli hal gaskiya ina nasiha cewa dalibi ya tsaya yi karatu kamar yadda sayyidina Umar yake cewa ta'allamu qabla an tusawwadu ku nemi ilimi kafin ku zama shugabanni in ka zama malami mutane suka zama da kai malami da yawa bincike da neman ilimi ba za ka samu ba dan haka waɗannan su ne nasihuna a takaice dalibai su jajirce su tsaya su karatu sannan kuma su yi kokari wajen maimaita karatunsu da yawa yanzu zaka ga hadda Qur'ani ana samun mushkila za a yi saukar Qur'ani a makaranta a ce mutum 50 sun haddace amma inda zaka nemi dalibai biyu kai musu jarabawa sai kaga akwai matsala da yawa wani ma in zaka mai jarabawa sai ya ce maka amma yana bukatar muraja'a akwai wani sai da naji kunya naje gidan shi ya ce mun ai ɗansa ya hadda zuwa surat Ibrahim masha Allah yana taya ban shi to ni kuma sai na dan yi mai jarabawa nace masa na dan jajjawo masa wasu gurare ba inda ya iya karanta mun aya ji akwai daliban da suka taba zuwa wasu ƴan mata suka zo wajena suka ce da Allah sun yi sauka amma ba su da kudin da za su yi walima nace to ina so da Allah idan zai yiwu zan dan musu jaraba sai in musu walima to gaba ɗaya daga nan suka ce sun haƙura da walima ala kulli hal ni shawarar da nake bayarwa wannan shawarar tana zuwa haɗi zuwa ga malamai yana da kyau a rage gaggawa da yawa za ka ga makaranta ana so ya zamanto an samu mutane ɗalibai adadin ɗalibai kaza sun haddace Qur'ani za ka ga wannan zai sa a gayyato mutane kuma zai jawo wa makarantar kasuwa ina gaskiya wannan yana daga cikin ciwa-ciwa ta neman ilimi yana da kyau ya zamanto a tabbatar an samu hadda wacce take ingantacciya gara mutum ya haddace izu 20 masu kyau da ya haddace alqur'ani cikakke wanda in aka samu gwagwarmayar rayuwa ko idan mace ce ta dau ciki ko ta haɗu da miji masifaffe hadda za ta zubi haka ma matani mutum ya zamanto ya haddace matani guda ɗaya mai kyau ya fi a ce ya haddace matani guda uku wanda yake buƙatar muraja'a Allah ya ba mu dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
Allah ya saka da alkhairi da waɗannan kalmomi cike muke da farin ciki game da waɗannan kalmomi da muka ji waɗanda suke kunshi da nasihohi da faɗakarwa da kuma nusantarwa da kuma ƙara nuna hanya so daga waɗannan malamai guda biyu namu dukkanin su Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya kara ma rayuwarsu albarka ya ci gaba da tsare mana su Allah madaukakin sarki ya kara musu ilimi mai amfani kuma ya sa su ci gaba da amfanar da al'umma kamar yadda muka faɗa lokaci ya tafi ba rike jama'a za a yi ba kuma kuma jama'a kun cancanci a muku godiya ta wannan tarba da kuka ma waɗannan malamai namu Allah ya saka muku da alkhairi musamman kuma sanarwar mata zo ne a makare amma duk da haka ga jama'a an cika masallaci da waje asali ba mu so mu sa ma loudspeaker waje ba mun so mu sa loudspeaker ne ta ciki kawai tsammanin mu kawai asalin ɗalibai ne za su zauna a yi to Allah ya saka muku da alkhairi gabaki ɗaya abu na ƙarshe ko kuma na kusurin na ƙarshe alkhairi dokta ga dattijan mu nan malam Sama'ila shine kusan alkhairin kafa sunna a wannan yankin wannan layin Zamfara shi ya fara zama liman kuma ladan tun ana gabatarwa bangaren gidan sayayyanka da na mai anguwa suka hada suka bada masallaci yayi na dan karami kafin mu gina wannan masallaci akwai ga Alhaji baban addini ake ce mishi ma gabaki daya Alhaji Abdullahi na Bako to suna cikin dattawan mu na wannan unguwa ga sauran dattawa nan gabaki daya wasu sun shishige cikin mutane duka da su ake gwagwarmaya ake gabatar da ayyukan alkhairi saboda haka duk da su ake komai. Allah ya saka da alkhairi, kuma muna ƙara godiya a game da wannan ziyara da aka kawo mana a madadin kowa da kowa, jama'ar anguwa. Ina a ran bakin su, ina shan musu zuma. Muna godiya, kuma ba mu san kalmomin da za mu yi amfani da su na godiya ba. Muna fatan Allah ya gode, Allah ya saka da alkhairi. Yadda kuka zo lafiya, Allah ya maida ku gida lafiya. Allah ya sa ku samu iyalanku lafiya. Allah ya ƙara ma rayuwa albarka. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.